الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا شاء أكتنانغ وطن ربيع الثاني كو هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على مكة زوا مدينة دبو دا داري هدو دا أربعين دا بكوي دي دي دا بيار غا وطن غوما ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا بيار كماري عند مكة سابة حدوها ونن مجلسي مي البركة نا مصعب بن عمير دكي تكي ونن غواتا وساوازور واتكي مبرنن كانو دومنشي غبدا كاراتو اتكي لتافين نونية تا الإمام الكهطاني wadda muke karanta sharhinta na al-Qutubud Dawani na Dr. Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Wannan kuma shine majalisi na 20 a cikin wannan littafi mai albarka. Darasin da ya gabata mun yi karatu ne a wato faslun wato ko kuma tafsilul kalam ala anna al-Qur'ana min kalamillahi azza wa jalla haqiqa wa taqariru anna Allah subhanahu wa ta'ala mutakallimun yatakallamu bima sha'a idha sha'a kayfa sha'a. Ma'ana fasalin da zai tantance da kuma fayyace zance game da cewa alqur'anin nan dake hannunmu wanda muke karantawa zance ne na Allah, hakikanin gaskiya zance ne na Allah. Wa taqariru anna Allah, kuma a cikin wannan fasali zamu ji wato tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala mutakallimun, me yana magana? Allah ta'ala yana magana. Ya takallamu bima sha'a, yana magana da abin da ya ga dama. Idha sha'a, in ya ga dama, kaifa sha'a, yanda ya ga dama. To mun karanta baitoci kamar haka. Mun karanta baiti na 34 har zuwa baiti kusan na 35. Antal ladhi يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعد والتبيان ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان سوى نظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان. وانا بيتو تندو منكرا تاسو من جمع نر inda malai yake tabbatar da cewa lallai Ubangiji ta'ala yana magana, kuma maganar da harafi da sauti, kuma maganar Ubangiji madaukakin sarki ya sufanta ta da wa'azi da bayani. Dukkan abin da ake da buƙatar bayanin sa a addini, to littafin ya kunsa. Sannan akwai kuma wato wa'azantarwa a cikin sa. Sannan Ubangiji ta'ala ya tsara wannan littafi ko wannan zance nasa bi balagatin da fasaha, kuma fasaha ce azaliyatin ta tunfil azal, wanda kamanta da kwatanta yanda wannan fasahar take, to yana zamantowa boyayye a cikin kwakwalwa. Kwakwalwa ba za ta iya suranta abun ba. Sannan shine Ubangijin da ya rubuta wato harafan alqur'ani ko harafansa a lauhil mahfuz tun kafin halittar halitta, ma'ana tun kan Allah ta'ala ya halicci halitta, ainin fi azmani, a cikin zamani. A cikin wannan babi dai, in kun fahimta ƴan uwa, wato malam yana tabbatar da cewa alqur'ani zance ne na Allah da lafazin da ma'anar, lafzuhu wa ma'anahu min Allah, sannan wa annahu takallama bihi bi harfin wa sautin. Allah ta'ala ya yi zance da alqur'ani da harafi da kuma sauti, wanda wannan gaba raddi ne akan wasu kungiyoyi. wa'anda suke inkarin harafi da sauti ya zama wato Ubangiji yana magana da su, akwai wanda suke ganin sun yadda Ubangiji ana iya sufanta shi da magana amma babu sauti babu harafi. A cikin mutanen ƴan kungiyoyin da suke tafiya kan fata game da wannan gaba, akwai wanda suke cewa Al-Qur'anin nan makhluki ne, zancen Allah din nan na Al-Qur'ani halitta ne shi ma, Ubangiji ta'ala ya halicce shi kaman yanda ya halicce sauran abubuwa gaba daya, to haka shi ma Al-Qur'ani Allah ya halicce shi. Wannan ko shakka babu aqida ce gurbatacciya, kuma imani da ita bata ne da halaka. A lokaci guda kuma kana iya samun wanda suke riya cewa Allah ta'ala ya halicce Al-Qur'ani ne a iska, sai Jibril ya jiyo shi daga iska da aka yi dauko shi ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ma kuskure ne, ba daidai bane. Daga cikin su akwai wanda suke ganin cewa Jibril alaihi salam yana fassara Al-Qur'ani, wato abbara anillahi fil Qur'ani, ma'ana yana fassara me Allah yake nufi ne a cikin Al-Qur'ani, ma'ana wannan Al-Qur'ani da muke karanta ba maganar Allah bace, kamar magana ce Jibrilu ne yake fassara abinda Allah yake nufi. Da haka faqala Al-Qur'anu ibaratun an kalamillah, masu wannan aqida sai suka ce shi Al-Qur'ani ai fassara ce ta zancen Allah, ba wai shine zancen Allah ba, ko kuma hikaya ce li kalamillahi ga zancen Allah, domin Allah ta'ala la yatakallamu kalaman haqiqiyan, su a wajen wannan kungiyoyin Allah baya magana irin wannan magana ta haqiqa, inda dawa'iful munharifa a wajen irin wa'ancan kungiyoyi karkatattu na bata, ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Shi yasa malai yace anta alladhi ya rabbi qulta hurufahu wa wasabtahu bil wa'di wat tibyani. Da fata an gane, mun karanta ayoyi da yawa da suke nuna cewa Al-Qur'ani wa'azi ne kuma waraka ne, kuma Al-Qur'ani ya zo ne dan yayi bayani wa mutane abinda Allah ta'ala yake nufi cikin umarni da hani. Ya ayyuhan nasu qad ja'alkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Allah ta'ala ce wa nazzalna 'alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Allah ta'ala ce hadha balagun lin nasi walyunzaru bihi waly'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkara ulul albab. Allah ta'ala ya kuma cewa wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah ta'ala ya kuma cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyati Allah wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wadannan dukkanin su ayoyi ne da suke tabbatar da cewa Al-Qur'ani zancen Allah ne subhanahu wa ta'ala, kuma ya kunshi abubuwa sufofi irin wannan wa'azi da tibyan, wato bayani daki dalla li kulli shay'in ga kowane abu. Sannan kuma littafi ne wanda Allah ya tsara shi kunshe da balaga, azanci na harshe, azancin magana. Allah ta'ala ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah ta'ala ce mun saukar da wannan alqur'ani balarabe, da yare na larabci, la'allakum ta'qiluna, dan ku zamto masu hankali. Da haka Allah madaukakin sarki ya sanya sirri na bayani da balaga, wanda bai iya yiwuwa wani ya kewaye Al-Qur'ani da balagar da ke cikin sa, da fasahar da ke cikin sa, da sirrin da ke cikin sa. Dan littafi ne gagara koyo, mu'jizar sa ta kunshi hadda lafuzzan sa, ya gajiyar da nada, ya gajiyar da na yanzu, an gaza koyi da shi, haka ma'anonin sa, haka fasahar sa, haka bayanin sa, haka balagarsa, haka misalansa da makamantan wannan cikin irin abinda Al-Qur'ani ya kunsa. Bai yiwuwa ga wani cikin mutane ya iya siffanta irin waccan balaga, ko ya kewaye Al-Qur'ani da sanin balagarsa, ko kuma ya zo da kwatankwacin Al-Qur'ani, domin shi zance ne na Allah, magana ta Allah ko ba a iya fadar kaifiyarta sai dai mu imani. Muna masu imani da cewa Al-Qur'ani nan daga wurin Allah yake, kamar yanda sauran sufofi na Allah ne, to Al-Qur'ani shi ma zancen Allah ne. Ina fata an gane. To wannan duk kusan bayani ya riga ya gabata a darasin da ya muka karanta satin da ya gabata. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في ازماني wannan baitin shi ba mun karanta shi sai dai ba mu shigar da fassara sa ba cikin karatun da ya gabata saboda kurewar lokaci malaike cewa katabta fil lauhil hafiz hurufahu ya Allah kai ne wanda ka rubuta harufan alqur'ani fil lauhil hafiz a cikin lauhul mahfuz ararral allan nan min qabl khalqil khalqi tun kafin ko gabanin ka halicci halitta fi azmani a cikin wani zamani cikin zamanin nika قال الله سبحانه وتعالى الله تعالى يتي بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل باهك بني هو قرآن كريم هو قرآن مجيد شيء القرآن نيمي جرما في لوح محفوظ وانديكي ربوش لوح المحفوظ سورة البروج آية 22 الله عز وجل الله مي جرما لأوكا الذي كتبه shine wanda ya rubuta alqur'ani fil lawhil mahfuz a cikin tsararren allo shine lawhil mahfuz wa huwa alladhi takallama bihi haqiqatan kuma Allah ta'ala shine yayi magana da shi bisa haqiqa walaysa bayna takallumihi wa kitabatihi lahu fil lawhil mahfuz ayy ta'arrudin babu wani nau'i na cin karo ko tufka da warwara tsakanin zancen Allah game da Al-Qur'ani ko game da yanda Allah ya zantar da Al-Qur'ani da kuma rubuta shi a lauhil mahfuz wannan babu wani cin karo a ciki wallahu azza wa jalla yatakallamu bima sha domin Allah mai girma da dauka dai yana magana da duk abin da ya ga dama wa yaktubu ma arada ya kuma rubuta abin da ya nufi ya so fil lauhil mahfuz a cikin wannan littafi lauhil mahfuz da aka babu cin karo dan an ce Allah ya karanta shi ko yayi magana da shi kuma ya rubuta shi a lauhil mahfuz babu wani cin karo domin Allah ta'ala yana magana duk sanda ya ga dama sannan yakan rubuta abin da yaso ya rubuta a lauhil mahfuz walaysal muradu ba wai ana nufin anna Allah khalaqahu Allah ya halicci alqur'ani fil lauhil mahfuz a lauhil mahfuz ba haka yake nufi ba thumma nazala min al-lauhil mahfuz sannan ya dinga sauka daga lauhil mahfuz ala annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam kama ya kulu ba'dul mubtadi'a kaman yanda dai wasu cikin yan bid'a suke fadin haka hatta ya takhidha zalika dalilan har ma cikin wayannan yan bid'a akan samu wanda yake rikar wannan a matsayin hujja ala anna alqur'ana makhluqun cewa alqur'ani makhluqi ne saboda suna ganin cewa shi alqur'ani wato Allah ya halicce shi ne sai ya sa shi a lauhil mahfuz sai yake saukar da shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya ga dama wannan magana ba haka take ba domin ka dauke shi ka dauki wannan aqidar ko ka dauki wannan bayanin haka to kai ma ka tafi akan ma'anar wa ka tafi akan khalqul qur'an ma'ana ka tafi akan aqidar nan ta khalqul qur'an ina fata an gane wa hadha fahmun saqitun wannan ko fahimta ce ya sashiya ba fahimta bace mai kyau wa tasawwurun fasidun sannan wannan tunani ne gurbatacce fahimta ce ya sashiya ba a karbata kace alqur'ani makhluqi ne wannan tuntuna an gama da wannan matsala kowa an wayar da kai magabata sun yi rubuce-rubuce akan alqur'ani sifa ce cikin sifofin Allah ba makhluqi bane domin zance ne na Allah zance ko sifa ce ta mutum an gane ko yanzu aka ce kana magana zance magana sifa ce taka to in aka ce Allah ta'ala yana magana sifa ce irin ta Allah subhanahu wa ta'ala fala ta'aruda fi kaunillahi azza wa jalla takallama bi idan aka babu wani cin karo wato a cikin kasantuwar Allah ta'ala takallama bihi yana magana da shi wa saddarahu kuma ya rubuta shi fil lauhi al mahfuz a cikin lauhil mahfuz kama annahu takallama bihi subhanahu kama yanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da shi wa nahnu nusaddiruhu al ana fil mushaf mu ma gashi muna rubuta shi yanzu a cikin mushafi cikin takaddu fa hal tasdiruna yanzu tambayar da zaka gane yanzu tasdiruna lahu rubutawar mu da muke yi wa alqur'ani fil mushafi a cikin takaddu yugayyiru kaunahu kalamullahi azza wajal wannan sai ya canza shi daga zancen Allah mai girma da daukaka ai yanzu mu ma muna abinda muka haddace na alqur'ani muna rubuta shi a takarda ko kuma mu rubuta shi a allo irin wanda ake karanta wake hadda alqur'ani da shi to wannan yugayyiru kaunahu dan mun rubuta shi a allo ko mun rubuta shi a takardu wannan sai ya canza shi daga kasantuwar sa kalamullahi zancen Allah kenan azza wajal fal kalamu yunsabu ila man qala ibtida'an ita magana ana nasabta ta a jingina ta zuwa ga wanda ya fade ta da farko, ba wanda ya hakaito ta daga baya ba. Wanda ya fade ta daga farko, to maganar ana jingina ta zuwa gare shi. La ilaha man qara'ahu ba, ba wanda ya karanta ba. Yanzu dan ka karanta alqur'ani sai zama zancan ka. Ana nasabta wannan magana zuwa ga waye farkon wanda ya fade ta, to wannan magana ta sace. Koda ko ka karanta ta yanzu, bala a ce dan ka karanta a jingina maka zancan ba, ko dan ka rubuta a jingina maka wannan maganar. Ana jingina wannan magana zuwa ga wanda ya fade ta na farko, wanda ya rubuta ta na farko. Da haka wannan shine, ba a jingina magana sai ga wanda shine farkon wanda ya fade ta, au talahu ko ya karanta, au qara'a kataba hu ko ya rubuta. Fa idza sami'ta qari'an yaqra'u, misali yanzu ka ji mai karatu yana ci yana karanta alhamdulillahi rabbil alamin, kaji mai karatu yana karanta wannan suratul fatiha kenan ko alimta alimta ka sani anna hadha kalamullah, gashi dai wani ne makhluki yake karanta shi, amma lokacin da yake karanta kana ji cewa wannan abinda wannan yake karantawa maganar Allah ce. Walaysa kalamu dhalikumul qarib, kai ka yadda cewa ba maganar wannan mai karatun bane. Yanzu da yace alhamdulillahi rabbil alamin, daga bakin sa kaji shi ya fadi, shi ya karanta, kasantuwar ya karanta baya mai da zancen ya zama nasa. Da kaji zaka je zaka ce wannan qur'ani yake karanta, zancen Allah kenan. Na fata an gane. Wa idza samita man yaqra'u, yanzu misali in kaji mai karanta wannan wakan nan ta Labid ibn Rabi'a, ala kullu shay'in ma khala Allah batilun, ala kullu shay'in ma khala Allah batilun, sai kaji wani yana karanta wannan baitin ala kullu shay'in, wai kowanne abu ma khala Allah in dai ba Allah bane batilun zai kare, ko lokacin da kullu man alaiha fan. Alimta, ai daga jin wannan baitin kana jin sa ka san bi anna hadha, cewa wannan baitin kalamu Labid bin Rabi'a, zance ne magana ce, waka ce ta Labid bin Rabi'a, la kalama man qara'ahu, ba magana bace ta wanda yake karantawa. Yanzu da nace ala kullu shay'in ma khala Allah batilun, magana ta ce, amma yanzu ni na fade ta, kasantuwan ni na fade ta sai ta zama magana ta. Ana jingina ta daga nan har ana da kasa duk wanda ya karanta wannan baitin, ana cewa wane ya karanta baitin Labid bin Rabi'a. Daka daga nan har ana da kasa duk wanda ya karanta alqur'ani, ana cewa wane ya karanta zancen Allah. La kalama man qara'ahu aw anshadahu, wannan magana ta Labid ba za a ce magana ce ta wanda ya karanta ta ko ya rera ta ba. Walaysa almuradu anna jibril akhazahu min al-lawhil mahfuz, ba ana nufin cewa mala'ika Jibril ne ya dauko alqur'ani daga lauhil mahfuz ba, lakinna Allah azza wa jalla, sai dai Allah mai girma da daukaka katabahu, shi ya rubuta alqur'ani, wa kataba jami'al ashiya, ya rubuta komai da komai, kabala khalqi samawati wal ard, tun kafin ya halicci samai da kasa a lauhil mahfuz. Na fata an gane. Mun sha tattaunawa da kuwa cikin littafin Usulus Sunna na Ibn Abi Zamanin, ma mun karanta me Allah ta'ala ya fara halitta, aka ce wato abin nan alqalam. An gane ko? Me Allah ta'ala ya fara halitta, aka ce alqalam. Da ya halitta alqalam sai ce oktub, rubuta. Yace me zan rubuta? Yace oktub ma kana wa ma yakunu ila qiyamis sa'a, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, sai ka rubuta duk abin da zai faru daga nan har ta shal kiyama. Na fata an gane. Wa alimahu tabaraka wa ta'ala, alima annahu sayatakallamu bihi, ubangiji ta'ala yana sanar da wannan littafi nasa, kuma ya san cewa annahu sayatakallamu bihi, Allah ta'ala ya san zai zanta da wannan littafi fi waqatin kaza wa kaza, ai lokacin da Allah ta'ala ya halicci, wato lokacin da Allah ta'ala ya rubuta alqur'ani a lauhil mahfuz da dukkan sauran abubuwan da ainihin wato sauran abubuwa a lauhil mahfuz, Allah yana da masaniyar cewa akwai lokacin da zai yi magana da wannan littafin, akwai lokacin da zai zantar da wannan littafi, zai zantar da shi lokaci kaza da kaza. La'anna ilma Allah azza wa jalla, domin ilimin Allah mai girma da daukaka, azaliyun abadiyun, wato ilimin Allah na tunfil azal ne ba shi da farko, abadiyun na har abada ne ba shi da karshe. La yuhaddu bibtida'in wala bintihain. Shi yasa la yuhaddu ba'a yi wazancan Allah iyaka bibtida'in da farkon sa wala bintihain ko da karshen sa. Ba a ce ga farkon lokacin zancan Allah ga kuma karshen lokacin. Wala yuhidu ahadun bi shay'in min ilmihi, kuma babu wani wanda ya isa ya kewaye ilimin Allah da sani, babu. فالله تبارك وتعالى تكلم به شي سا وبنجي تبارك وتعالى يا زنتر ده القران وكتبه في اللوح المحفوظ يا كما rubuta shi a lauhil mahfuz wa auhahu ila jibrila ya kuma yi wahayin alqurani zuwa ga jibrilu alaihi salam wa jibrilu shi ko jibrilu ballagahu ila annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya isar da sakon alqurani zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane fallahu rabbi lam yazal mutakalliman حقا إذا ما شاء ذو إحساني نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعياني لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته
لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته
أبدا ولا يحويه قطر مكاني وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان وهو القديم مكون الأكوان فالله ربي لم يزل متكلما وبنجي تعالى بيغشي با ينا مغنى حقا دغسيا اذا ما شاء اذا يغى داما ذو احساني ما ابوچين كيوتتاوا نادى بصوت حين كلم عبده موسى حين كلم عبده موسى lokacin da yayi magana da bawan sa Musa nada bi sautin ya kira shi da sauti fa asma'ahu kuma ya ji yadda annabi Musa sautin bila kitmani ba tare da boyewa ba wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra menene hannunka Musa yace sandata ce هي عصاي اتوكل عليها yace ina dan jingina da ita wa ahushu biha ala ghanami ina karkadowa dabbobi na bushiya wali fiha ma'arib ukhra kuma ina da wasu bukatun daban-daban da nake yi da ita kaga kenan yaji tambayar da Allah ya masa sai yace qala alqiha ya Musa yace Musa jefar da sandan nan fa alqaha sai jefar yaji kenan fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a sai gashi ta zama wani maciji tas'a tana ta wutsul-wutsul qala khudha wa la takhab yace Musa dauki wannan macijiyar karka ji tsoro
sanu'iduha siratal ula zamu maida ita sanda kamar yadda take a farko wadumum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra idhhab ila fir'auna innahu taga ma'ana kaga kenan Allah ta'ala yayi zance da Musa nada abdahu ko nada bi sautin Allah ta'ala yayi kira da sauti hina kallama abdahu lokacin da yayi magana da bawansa Musa fa asma'ahu kuma yaji yadda annabi Musa wannan sauti bila kitmani babu wani boye boye babu wani boyewa wa kadha yunadi fil qiyamati rabbuna wa kadha haka ma rabbuna ubangijin mu yunadi zai kira fil qiyamati a farfajiyar alkiyama jaharan abayyane fa yasma'u sautahu thaqalani nauya ya mutun da aljanu duk zasu ji wannan sautin na ubangiji lokacin da yayi kira wana kira Allah ta'ala zai rana alkiyama an ya ibadi an situli zai ce ya ku bayina ku yi min tsit wasma'u ku saurare ni qaulal ilahil malikid dayyani magana ce za a yi ta ubangiji ubangiji ne zai yi magana al maliki mai cikakken iko mai cikakken mulki addayyani mai hisabi hadha hadithu nabiyina al-imam al-qahtani ce wannan magana da kuka ji na fada kuka dauka aljihuna na dauko ta hadha hadithu nabiyina wannan hadisi ne na annabin mu'arrabihi da ya ruwaito daga ubangijinsa sidikan da gaske bila kadhibin ba tare da ƙarya ba wala buhutani ko kire lasna nushabbihu sautahu ba wai muna kamanta sautin ubangiji bane bi kalamina da zancen mu an gane ko idh laysa yudraku wasfuhu bi iyani domin laysa yudraku wasfuhu ba a iya riskar sufar ubangiji bi iyani da ido la tahassurul awhamu mablagha dhatihi tunani baya iya tasuru baya iya tattaro mablagha dhatihi hakikanin zatinsa abadan har abada wala yahawihi qutur makani wani yanki na guri baya tattaro Allah madaukakin sarki wa huwa almuhit bi kulli shay'in ilmuhu ilmun ubangiji ya kewaye komai min ghairi ighfalin ba tare da gafala ba wala nisyani ba tare da mantuwa babu wani abu da Allah ya gafala daga gare shi ba kuma wani abu da Allah ya manta da shi man za yukayyibu zatahu waye zai iya kwatanta ma inda zatin Allah yake wasifatihi waye zai iya kwatanta ma inda sifar Allah take wa huwal qadimu alhalin shi Allah alqadimu ne ba shi da farko mukawwinul akwani wanda shine ya kasantar da kasantattu Allah tabaraka wa ta'ala muttasifun Allah tabaraka wa ta'ala muttasifun ya sifantu bi sifatil kalami da sifar magana yatakallamu shi yasa yana magana mata sha'a sanda yaso idza sha'a idan ya ga dama kaifa sha'a yanda ya ga dama wa laysa al muradu bil azaliyati hunan huna ba wai ana nufin tumfil azal bane anan ma yajri ala alsinati ba'd al khutaba kamar irin abin da yake gudana akan harasan wasu daga cikin masu huduba ta'assuran bi aqidati ba'd al mubtadi'a saboda tasirin tuwa da suka yi da aqidar wasu yan bid'a inda ma yuriduna an yaqra'u ayatin duk sanda suke nufin karanta wata aya fil khutbati a cikin huduba yaquluna suka suna cewa qala Allah ta'ala wa lam yazal qa'ilan alima aka ji wasu masu wasu huduba suna fadin haka sai su ce qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa lam yazal qa'ilan alima bai gushe ba qa'ilan yana fada adiman kuma masani ma'ana sai su kawo duk sanda za su kawo ta aya sai su ce qala Allah ta'ala kaga mai kun su ce qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce sai kuma su ce wa lam yazal qa'ilan azim aliman fa ka'annahu yuraddidu hadha al-kalami ila ma la nihayata kai ka wato ka daka ji mai huduba yana maimaita wannan zance kafa ka annahu yuraddidu hadhal kalam kai ka ce yana yawan maimaita wannan zancen ila ma la nihaya zuwa ga inda babu shi da karshe laysa hadha huwa almuradu bil azaliyah wannan ba shi ake nufi da zaka ji an ce ubangiji ta'ala yana magana tun fil azal wannan ba shi ake nufi da azaliya din ba fal kalamu sifatun azaliya shi zancen na Allah sifa ce ta tun fil azal abadiya kuma siffa ce ba zai gushe ba yana tare da ita har abada min haythul asli ta fuskar asalin siffar wal qudrati ala al kalam, da ikon yin magana fi kulli waqtin, kowane lokaci. Wa sifatun fi'liyatun hadithatun min haythu wuqu'ihi fi waqtin muayyanin, ita ko sifa fi'liya, sifa ta aiki, hadithatun takan faru, min haythu wuqu'ihi a lokacin faruwar wannan aikin, fi waqtin muayyanin a wani lokaci abin ayyanawa, ya sha'uhu rabb subhanahu wa ta'ala, da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ga dama. ولذلك يقول أهل العلم ده كما لما يمأبو تائل ميسكتا إنه قديم النوع شيزان شان الله ده النوع إني معنى نوع إني ده باشي ده فرقو حادث الآهادي أو أفرادي أما دي كونسا ينا صابنتا ينا فارواني واتوسنا شان قديم النوع نوع إنزان شان بانين زباني amma hadithul ahad dai kun zancen kuma hadith yakan zamanto yakan faru daidai lokacin da wani abu ya faru. Me yake nufi? Sai ce fa ma'ana qadimun nau'i, abinda ake nufi da zancen Allah qadimun nau'i ne ai anna Allah azza wa jalla, yana nufin Allah mai girma da daukaka, min sifatihi dhatiyya, na daga cikin sifarsa ta zati wadda bata iya rabuwa da Allah, al-kalamu, akwai magana. Wannan al-kalamu zance din sifa ce zatiya ta Allah madaukakin sarki. Al-kalamu fa huwa bi hadha al-i'tibar, dan haka al-kalamu magana, fa huwa ita magana nan bi hadha al-i'tibar, in an dauke ta da wannan fasarar, sifatun zatiyatun, kana iya cewa sifa ce zatiya, ai innahu qadirun al-kalam, abinda ake nufi ubangiji mai iko ne akan yin magana, fi ayyi waqtin yurido, a duk lokacin da yaso. Wa hadithul afrad, abinda ake nufi da maganar Allah hadithul afrad ce awul ahad, bi ma'ana abinda ake nufi annahu masalan, misali kallama adama, Allah yayi zance da annabi adam, fi waqtin muayyanin, a wani ayyanannen lokaci. Wa kallama musa, sannan yayi magana da musa, fi waqtin muayyanin, a wani lokaci ayyananne. Wa kallama nabiyyina muhammadan, yayi magana da annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi waqtin muayyanin, a wani lokaci ayyananne. Wannan shi ake nufi da hadithul ahad ko hadithul afrad, yakan faru ga wasu daidaiku wasu lokuta. Kaga ya faru zance ga Allah tsakanin sa da wasu daidaiku, ya faru a wasu lokuta mabambanta, yayi faru tsakanin Allah da annabi adam, Allah ta'ala yayi magana da annabi Musa a wani lokaci muayyani, yayi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani lokaci ayyananne. Wannan shi ake nufi da hadithul ahad ko afrad, amma shi zancen Allah qadimun nau'i ne. Qadimun nau'i ma'ana sifa ce zatiya da bata rabuwa da Allah. Dan haka Allah yana da ikon yayi magana a kowane lokaci yaso yayi magana. Amma abinda ake nufi da hadithul afrad awul ahad shine Allah yakan yi magana da wasu daidaiku wasu lokaci wasu zamaninnuka ayyanannu. Yayi magana da Adam fi waqtin muayyan, kallama Musa fi waqtin muayyan, kallama nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi waqtin muayyan, wa yukallimu man sha'a, yana magana da duk wanda yaga dama, min khalqihi, daga cikin halittarsa, fil waqtin ladhi yasha'uhu, a lokacin da yaga dama subhanahu wa ta'ala. Takallama bil Qur'an, Allah yayi magana da Al-Qur'ani. Al-Qur'ani da yake Allah yayi magana da shi, ma'ana Al-Qur'ani wani zance ne na Allah. Kaga can yayi magana da annabi Adam, wancan kaga shi ma magana ce ta Allah. Yayi magana da annabi Musa, yayi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to kuma yayi magana ya zantar da Al-Qur'ani, ma'ana yayi magana da Al-Qur'ani. Wat Taurati, yayi magana da At-Taura, At-Taura ma zancen sa ce. Wal Injil, yayi magana ta hanyar Injila, Injila ma zancen sa ce. Wa zabur da azabura, fi auqatin, a wasu lokuta, arada ha da yaso subhanahu wa ta'ala. Fa huwa bi hadha al-i'tibar, to in muka dauki zancen Allah da irin wannan i'tibarin, wannan la'akari din ko wannan abin lura din, sifatun fi'iliyatun ikhtiyariya, kana iya cewa a irin wannan kuma zancen Allah wata sifa ce fi'iliya, irin ta aiki, ikhtiyariya, ta zabi. In Allah ya zabi wani aiki ko yayi wata magana, sai yayi ta a lokacin da yake so yayi ta. Ay yatakallamu biha Allah, ay ma'ana ubangiji ta'ala yana magana da wannan maganar azza wa jalla, mata sha'a, duk sanda yaga dama, idza sha'a, in yaga dama, kaifa sha'a, yanda yaga dama. Wa bi i'tibari sifatil kalam, in kuma an yi la'akari da sifar shi zancan, alladhi hiya sifatu wanda dama sifarsa ce alqadir alaiha wanda yake da iko akanta bilabtida'in bata wanda bata da farko wa bilantiha'in kuma bata da karshe hiya sifatun zatiyatun wannan kaga sifa ce zatiya hadhihi hiya aqidatus salaf wannan ita ce aqidar magabata ka gane wannan abubuwan guda biyu an gane ko kaga mun karanta cewa sifar Allah madaukakin sarki ko zancen Allah madaukakin sarki iri biyu ne kar ku manta wanne da wanne na'am qadimun naw da kuma me hadithul ahad ko kuma hadithul afrad an gane ko qadimun naw hadithul ahad wannan shine bayanin da malaye ban sani ba ko ya fito muku fili ya ga mana me ake nufi da qadimun naw me ake nufi da kuma hadithul ahad qadimun naw yace shine Allah ta'ala min sifatihi zatiya yana daga cikin sifarsa ta zati wanda babu yanda zaka ka sifanta Allah baka sifanta shi da wannan ba dan sifa ce zatiya shine al-kalam to kaga in an yi la'akari da wannan wato qadimun nau'i din ashe zancan Allah sifatun zatiya sifa ce ta zati abinda ake nufi innahu qadirun alal kalam ah yanzu in aka ce kai baka iya ba ko da yaushe kake iya magana ba da Allah tawaya ce ko kamala na'am kana magana amma ba ko da yaushe ba akwai sanda kana so kai magana amma sai ka kasa yi wannan tawaya ce ko kamala to in har bin nisba ila dan adam da in an danganta rashin iya samun iko ko damar yin magana a ko da yaushe ga dan adam ai kaga an in tawaya ce to kuma ya za a jinginawa Allah shi yasa Allah subhanahu wataala yana magana duk san da yaga dama ya so wannan shi ake kira da qadimun naw hadithul afrad fa Allah yana magana da wasu daidaikun mutane ko da wasu daidaikun lokuta wasu zamannuka in ya so in yaga dama kaga wancan sifa ce zatiya sifa ba za ka sifanta Allah ba tare da ka sifanta shi da magana ba to amma yanzu ko kai aka ce baka da wato baka da control kawai surutu kake kamar radio ba full stop ba kuma wannan shi kuma da Allah shi ma kamala ce ko kuma aibu ne na'am aibu ne ko amma kana magana sai yaushe sai lokacin da ka so kake ganin ya kamata kai magana sai kai magana in kuma ka so kai shiru sai kai me kun gane amma kuma cikin sifaka akwai me magana amma ko da yaushe ake samu kana magana ne sanda ka so kai magana misali ko kun fahimta to wannan kaga sifa ce ta Allah da ya kamata mu fahimce ta duk da cewa wayannan muna wannan kwatancen ne amma babu alaka ko ta kusa ko ta nesa tsakanin sifofin Allah da sifofin ababen halitta amma in har za a kore wa Allah magana to ai kaga an kore masa wata sifa ce zatiya wanda aibanta shi aka yace Allah baya magana na fata an gane da aka cewa Allah baya magana wannan sifa ce wanda take ta aibu wanda bai kamata a jinginawa Allah subhanahu wataala ita ba da aka gane cewa suka zance na Allah madaukakin sarki akwai qadimun naw qadimun naw shine shi zancen nan sifa ce ta Allah zatiya ba ta rubuwa da shi amma kuma ahadithul ahad ko afrad to kuma yakan faffaru ne zancen lokacin da yaso a daidai lokacin da yaso yanda yaso kaman yanda yaso yayi magana da Adam yayi magana da shi yaso yayi magana da Musa yayi magana da Musa yaso yayi magana da Annabi Muhammad yayi magana da shi yaso yayi zantar da ta hanyar alqur'ani yayi magana ta hanyar alqur'ani yayi magana ta hanyar injila yayi magana da zabura yayi magana da attaura wayannan kaga duk ana kiran su me hadithul ahad ban sani ba ko yanzu da na sake maimaita ko kun gane da haka yake cewa hadhihi aqidatu salaf wannan ita ce aqidan magabata fi mas'alatil kalam game da mas'alar zancen Allah walaysa almuradu biqawlihi lam yazal mutakalliman amma fa ba ana nufin da yace lam yazal mutakalliman bai gushe ba yana magana annahu yuraddidul kalam Allah ta'ala yana maimaita zance yayi ta magana misali faka annahu yaqulu kamar kan kan kamar ya zama kana nufin kamar Allah yana cewa ya Musa 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 ila mala nihaya a wannan ai kuma ya ci karo da hankali kuma ya ci karo da nafsi an gane ko ma'ana Allah ta'ala yana magana magana sifarsa ce zatiya amma yakan yi maganar ne lokacin da yaso ta yanda yaso a inda yaso an gane ko da haka da aka ce lam yazal mutakalliman ba ana nufin ba tsayawa ba magana yake ta yi kullun da ko da yaushe misali kamar ya Musa ya Musa ya Musa ya Musa ya Musa ya Musa babu karshe babu lokacin tsayawa ba haka ake nufi da mallan yace lam yazal mutakalliman kar kamar yanzu a ce kai baka gushe ba kana ta magana kana magana ba ana nufin wai baka bacci baka sallah baka tsayawa kai wani abun daban kawai magana magana kake ta yi ba kaga Allah ta'ala ba haka yake ba da haka da aka ce lam yazal mutakalliman ba wai ana nufin yuradidul kalam Allah yana ta maimaita magana yana ta maimaita magana faka annahu yaqulu kamar yana cewa ya Musa ya Musa ya Musa ila ma la nihayata hadha lam yaqul bihi illa mubtadi'un wannan babu mai fadin irin wannan sai dan bid'a aw majnunun ko mahaukaci wa fi'lan qad qalat bihi ba'd at-tawa'if wa fi'lan kuma aikata fa akwai wasu da'ifa al-munharifa akwai wata kungiya ko kuma wata dariqa wadda take fandaraziya wadda take fadin haka fa allazi nabtulu wanda aka jarrabe su bi nau'in min al-jununi da wani nau'i na hauka ba wanda aka jarabta da nau'in hauka ba yaushe zaka sufanta Allah da wannan kuma ka dauka wai ka kamba mu Allah madaukakin sarki ka girmama shi ka ambaci siffa ta kamala ga Allah tamannaita an tusamma faqihan munadiran bighayri ana'in wal jununu fununu sai ka mana wani baiti cewa tamannaita wai kana buri an tusamma faqihan a dinga kiran ka malami munadiran mai bincike mai research bighayri ana'in ba tare da ka sha wahala ba wal jununu fununu to hauka ma kala kala ne an gane ko kana so a dinga ka dinga karatu kana fahimtar addini kana karanta kana fassarawa kana research kana komai amma fa kai ba gaskiyar magana baka so ka sha wahala kai baka so ka je makaranta ka saura ka zauna a gaban malami baka son kai nazari baka kuma kana so ka zama malami to wannan hauka shi ma nau'i ne shi ma wani nau'i ne na hauka ba nau'i bane na masu hankali wa qauluhu da fadin sanada bi sautin hina kallama abdahu musa fa asma'ahu bila kitmani nada bi sautin Allah ta'ala yayi kira bi sautin da sauti hina kallama abdahu Musa lokacin da ya zance da annabin wato bawansa Musa fa asma'ahu kuma yaji yadda Musa zancen nasa bila kitmani ba tare da boyewa ba qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al-ayat al-kubra hazwa karshan ayoyin ila akhir al-ayat Allah ta'ala ce hal ataka hadithu Musa shin labarin Musa ya zo maka idna dahu rabbuhu a lokacin da ubangijin sa ya kiraye shi bil wadi al-muqaddas duwa a wani kwari mai tsarki da ake kira duwa idhhab ila fir'auna Allah ta'ala ce ka tafi wajen fir'auna innahu tagalan la yaqitare iyaka faqul hal laka ila an tazakka an kace wa an kaje wajen fir'auna kace shin ko kana so ka tsarkaka faqul hal laka ila an tazakka shin ko kana so ka tsarkaka wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha in shiryar da kai zuwa ga hanyar ubangijinka dan ka ji tsoron sa fa arahu al ayatu al kubra yanuna masa ayoyi mafi girma an gane ko wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha fa arahu al ayatu al kubra fakadhaba wa asa Allah ta'ala yace fakadhaba wa asa fir'auna ya ƙaryata Musa wa asa ya kuma kangare fakadhaba wa asa thumma me adbara yas'a ko ya juya baya yana gaggawa yana sauri fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al a'la fa hashara fanada ya tara jama'arsa fanada yayi shela fa qala ana rabbukum al a'la yace ni ne ubangijin ku mafi girma fir'auna kenan to kaga ana gaya mana cewa Allah ta'ala yayi zance da bawansa Musa kuma annabi Musa ya ji zancen Allah hal ataka hadithu Musa zuwa karshen ayoyin ila akhir al ayat man alladhi nada waye kira Musa din waye kira rabbuhu innahu rabbul alamin waye yake kiran ubangijin halitta shine yake kiran wa manil munada wa aka kira innahu Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam aka kira wa qala jalla wa ala wa kallama Allah Musa takliman Allah mai girma da daukaka yace Allah ta'ala yayi zance da annabi Musa zance suratul nisa aya ta 164 subhanahu wa ta'ala subhanallah hadhihi alaya hiya ta'kidun malaike ta subhanallah sarki ya tabbata ga Allah hadhihi alayatu wannan aya fiha taukidun a cikin ta akwai karfafa zance ala haqiqatil kalam wato akan haqiqantuwar zancen Allah ko gaskiyar zancen Allah min iddatu wujuhin ta fuskoki da dama awwalan na farko abbara bil fi'il kallama kaga yayi ta'biri mana yayi maganan ne da amfani da fi'ilin kallama kaga wannan akwai karfafawa ciki ya kallama yayi zance da Musa wa saniyan nabiyu akada bil masdar ya kuma karfafa zancen da yayi da Musa din ta hanyar masdare al muakkad li fi'lihi wanda aka karfafa shi bi fi'lihi da fi'ilin kallama shine takliman in yace kallama Allah Musa yayi amma sai aka dan magana ta kuma karfi a tabbatar da cewa zancen nan fa ba waiwayo bane Allah yayi maganan nan da Musa sai Allah ya kuma kawo masdari takliman kallama Allah Musa sai ce takliman wa thalithan na uku zakara lafzal jalalati bir rabbi Allah ta'ala sai ya ambaci lafazin ismul jalala sunan Allah din sai Allah ya ambace shi bir rabbi da rufu'a wa kallama Allahu Allahu kaga kallama fi'ili ne mu wal Allahu kaga ismul jalala takliman kaga masdari kenan an gane ko to ka duba wannan fa ma za ba'da al-haqqi illa ad-dalal bayan gaskiya sai bata fa hadha mawqiful mu'awwilati min mithl hadhihi al-aya wannan ita ce matsayar masu yin tawili a irin waɗannan ayoyin law aradu an yuharrifu ayya shay'in koda sun so su canza ma'anar kowane abu la yastati'una ta'rifa hadhihi al-aya to wannan ayar ba su isa su canza ta ba sun saba wajen lankwasa ma'anar aya su bata wata ma'ana daban sai ce to ko sun so su tahriful kalima amma wadhihi su canza magana daga yanda take ba za su iya tahrifa hadhihi ayati ba za su iya canza ma'anar wannan ayar ba bizat Allahumma illa bi tahrifil lafzi yace Allahumma in kaga sun canza ta sai dai in canzawa irin ta lafzi amma ba ta ma'ana ba wa hadha ma waqa fi amr ibn ubayd al-mu'tazili irin abin da ya faru ga wani ba mu'tazali da ake kira Amr ibn Ubayd shi kaga da yazo sai tawilin wannan ayar inda ma qala li amr li abi amr ibn al-ala lokacin da yake gaya wa abu amr ibn al-ala rahimahullah ahadal qurra'is sab'a abu amr ibn al-ala daya ne daga cikin ahadul qurra wato daya ne daga cikin al-qurra'us sab'a sai Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili sai ya ce masa uridu an taqra tunda yaga shi Amr ibn al-Ala al-Ramma ne hafizin al-Qur'ani daya daga cikin qurra'us sab'a sai shi wancan ba mu'tazalan sai yazo sai yake son ya rubuta wannan al-Ramma sai ya ce ina so ka karanta min wannan gurin wa kallama Allah Musa takliman bi nasbi ismil jalala ina so ka karanta min shi amma sunan Allahn kai masa nasaba li yakuna Musa huwa al-mutakallim dan shi Musa ya zama shine yayi zance da Allah wai ba Allah ne yayi zance da Musa ba dan dai a ce Allah baya magana an gane ko lallahu wai ba Allah ba kaga ayar ce ta wa kallama Allah Musa takliman kallama kaga fi'il madin ko Allahu shine zai zama fa'il Musa maf'ulun bihi takliman kuma masdar an gane to amma in ba wasali zaka iya bata mutun zai iya bata ma'ana in ka ce wa kallama Allah saboda shi Musa mas'alar suna irin su Musa Isa to mamnu'un min as-sarfi ne baya sarrafuwa yanzu misali in ka zo zaka iya cewa ja'a zaidun ra'aitu zaidan marartu bi zaidin mace kake yi dakta jaa zaidun an gane ko kaga jaa zaidun zaidu ya samu me rufu'a karshen sa dalun din za ku dinga kiyaye mun lirabi ne ra'aitu zaidan daga zaidun ya koma ina zaidan ya koma mansub ko marartu bi zaidin ya koma me mahfud ya zama me kasra ko kaga zaidu yana iya sarrafuwa kana iya sarrafa shi in kace jaa zaidu yanzu zaidu fa'ili ne in kace ra'aitu zaidan zaidu maf'ulun bihi ne marartu bi zaidin shi ma maf'ulun bihi ne amma tunda yazo da harafin jarra sai zama majrurun bi harfil jar ko kun gane wannan to yanzu kaga zaidu zaidan zaidin to yanzu ka dauko Musa jaa Musa ina rufuwa take ra'aitu Musa marartu bi Musa haka zaka ce shi Musa baya sarrafuwa yanda yake haka yake haka Isa amma yanzu kaga jaa zaidun ko qala zaidun ra'aitu zaidan nazartu ila zaidin kaga zaidun zaidan zaidin to Musa baya karbar haka shi yasa in aka so a yi wannan shigantaka sai a iya yi a nan saboda yanzu inda ce aka kallama Allahu zaidu takaliman misali wannan ba mu uta zalan bai ma sai ce a karanta ayar ayi wa harafin sunan Allah din nasaba ba to amma saboda ya san shi Musa rufu'ar sa ba ta bayyana in ka so zaka iya cewa shine fa'ilin Allah din shine sai zama maf'ulin bihi shi yasa yanzu ka ce kallama Allaha Musa takaliman wa kallama Allaha Musa takaliman sai zama Musa shine yayi zance da Allah kuma kaga ba haka bane yanda aya take shine kallama Allahu Musa takaliman Allah ne yayi zance da Musa ba Musa bane yayi zance da Allah ko kun fahimta fa qala Abu Amr sai Abu Amr ibn al-Ala shi wannan al-Ramma sai ce wancan ba mu uta zale din Amr ibn Ubayd sai ce hab anni qara'tu hadhihi al-aya kaza ka kaddara ma na karanta ma ayar haka yanda kake so kai ba mu uta zale in karanta ma cewa Allah din kallama Allah fa kaifa tasna'u abin ka da al-Ramma kenan an gane ko shi yasa duk wayennan yan bid'ar in ka hadda kana da al-Qur'ani ka haddace shi kana da ma'ana ai ba inda za su yi da kai yace to ka kaddara ma na yi maka yanda kake so na yi wa sunan Allah nasaba shi Musa ya zama fa'il din to ya zakai bi qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu ya zakai da wannan walamma jaa Musa limiqatina lokacin da Musa yazo inda muka ce yazo a hadu mu hadu miqati inda muka yi alƙawarin haduwa da shi wa kallamahu rabbuhu sai ubangijin sa yayi magana da shi suratul a'rab fabuhital mu'tazili sai wannan ba mu'tazalan yaji kunya ya kunyata an gane ko amma wajhu buhutihi huna to mun kar har mun tuna ma to insha Allah bari sai mu tsaya wa hada ma waqa bar mu tashi wa hada ma waqa fi amru bin ubayt sai mu dan ji abaya kadan abinda mu karanta ya zama daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh